بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 8 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Yuli 2026 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna Dandali anan cikin wannan Zaria inda muke karatuttuka a cikin tafsirin juzu'a amma ayo insha Allah za mu yi darasi na biyu a cikin tafsirin suratul zalzala arma bala dura zai sake karanta mana surar bismillah
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
نعم الله مدوكسرك يجي إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا أكا جرجز كسا زلزالها متكر جرجزاوه wa akhrajatil ardu athqalaha kasar kuma ta fitar da nauyaye nauyayen dake cikin ta wa qala al insan kuma mutun yace malaha me yasa neta yauma irin a wannan rana tuhaddithu akhbaraha za ta bada labaranta bi anna rabbaka domin kuwa ubangijin ka ne aw halaha ya bata damar yin haka yauma idin a wannan rana yasdurun nasu ashtata mutane za su fito a warwatse li yurau a'malum don a nuna musu ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata wani aiki koda gwargwadon kwayar zarra yara zai gani ومن يعمل مثقال ذره wanda ya aikata wani aiki koda kwayan zarra sharran na sharri yara shi ma zai gashi wannan shine matanin suratu az-zalzala a darasin da ya gabata mun ji bayanai takaitattu game da aya ta 1 da ta 2 ko zamu tashi fadin Allah da yake cewa wa qala al-insan kuma sai mutun yace mala wai me ya same ta dan adam yana mamaki da abin da ya faru da ƙasa na rikirkicewar yanayinta da girgizawarta bayan da ta kasance tabbatacciya lafiyayya tunda yake duniya bai taba ganin irin wannan tashin hankali ba ta kasance lafiyayya komai nata yana nan Allah ya dandade ta tana fitar da arziki tana ba mutane dama suna rayuwa a natse yau kuma ya akai take girgiza take tambata take fitta duk abin da ke cikin ta sai yace malaha wai me take ciki ne ya akai ne yau da yake faruwa to wannan lafazin al insan wa qala al insan sai mutun yace malamai sun yi magagaru akan me ma'anar fasarar sa ko dai zama al insan ismul jinsi wato duk mutanen da suke rayuwa a lokacin wanda suke duniya su ne za su dinga cewa malaha malaha wato ma kamar yadda dan adam ya saba idan wani abu na mamaki ya faru a ce wai me ke faruwa ne idan aka ji wani ƙara ko aka ga wani abu na tashin hankali ko aka ga wani cincirin da mutane a wani waje ko a ɗabi'a dan adam dole zai wuce me ke faruwa ne hayaniyan me ake alai a wannan yau wannan hayakin daga ina wannan taron mutanen na menene ko ya zama ma'ana haka ne cewa kowane mutum da ya jiyo ƙaran ko ya ga yanayin ya ce malaha ko kuma ya zama cewa ana nufin wato al-insan anan bi ma'ana al-kafir kafiri shine hankalin shi ne tashi ya dinga cewa malaha malaha domin kuwa su muminai akwai abinda Allah ya ambata game da su alal misali da Allah yake faɗa cikin suratu yasin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsun ba abin da mutane suke jira tashin alkiyama illa sayhatan ba ce wata kwaran fada wani ƙara guda daya wahidatan ta'khudhuhum wanda zaka sammatse su wa hum yahsun ana cikin hada-hada ana cikin ayyukan yau da kullum kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisi Bukhari cewa alkiyama ba za ta tashi ranar da za ta tashi ba har sai mutane gari ya waye lafiya lau za a ci gaba da normal activities kowa ya fita daga gidan shi masu zuwa gona ko kasuwa ko office ko majalisa kowa ya tafi aikin da ya saba sai rana ta daga Nabi ya ce wani ya daga tufafi a kasuwa yana tayawa ba zai karasa cinikin ba wani ya je ya ce abinci yana ci ya dau noma zai kai baki ba za ta karasa bakinsa ba wani ya tafi ya hau abin hawansa zai tafi wani ƙauye fatauci Nabi ya ce ba zai ƙarasa ƙauyen nan ba to haka shine mata ta cikin illa bakta a lokacin kawai za a yi wannan musakawa shine ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahsibun tana cikin hayaniyar yau da kullun shine yahsibun Allah yake fala yatiuna tawsiyatan ba za su samu damar su ba da wasiya su ce a ce ma iyalanmu kaza da kaza ba ko a ce a biya bashi kaza da kaza ba fala yatiuna tawsiyatan wala ila ahli yarjun ba wanda ba zai koma ga iyalansa ba zai koma da ragowar numfashinsa ya cika a gaban iyalansa ba sai Allah ya ce menene ba a cikin zuciyarsa wani duka fi sori sai kuma abu sarƙaho daga baya misali biyu kenan ko fa idza hum min al ajdati ila rabbihim yansulu sai ga su suna fitowa min al ajda daga kaburbuka ila rabbihim yansulu suna tashi zuwa ga ubangijin su to sai Allah ya ce in kanat illa wa qalu ya waylana yawo sai ka tare su ce wa qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal sai su ce kai can su in ji kafire man ba'athana min marqadina hadha waye itace mu daga wannan makwancin namu duk da fa makwancin nasu ba mai dadi bane makwancin gafe amma dai sun da suka ga an tashe su to sai suka fara koke suna lamentin suna sun shiga uku sun kade man ba'athana min marqadina wa ya tashe mu daga wannan bakwancin namu hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ya qalu ya wala man ba'athana min marqadina ba kaga wannan ayoyin da cikin suratu yasin suna ishara akan cewa masu tintintini masu yin tambayoyi akan malaha malaha to ba mutanen kirki ba dama kuma mun ji a baya cewa ita tashin alkiyama waɗanda za ta tarar da rayuwarsu to ba mutane ne waɗanda suke zaɓuwa a cikin bayin Allah ba Allah ka tsare shi ne Allah ya ce wa qala al-insanu kuma sai mutum ya ce malaha, me isa beta, me yas me ya faru da kasa take cikin wannan rudani ta kirkice ga baki daya. Allah yace yawma idin tuhaddithu akhbara, a wannan rana kasa tuhaddithu za ta bada labarin akhbaraha, labarin rukanta. Kasa bata za ta bada labarin duk abin da ya faru akan Ubangiji madaukakin sarki zai bude bakin kasa, zai bata bakin magana, ta yi magana ta bada labarin abin da aka aikata a sama. Duk abin da mutum ya aikata wanda yake ganin ba wanda ya sani sai Allah, ya ta kasa ta san ya aikata shi, ce wannan shi ya hau kaina ya je wuri kaza ya yi kaza, wannan shi ya zauna a kaina a wuri kaza ya aikata kaza, wannan da shi da wani da wani su suka zubar da jinin wani ya zuba a kaina, wannan da shi da wani da wani su suka shiga cikin gonar wani da ya shuka a kaina suka saci kaza suka saci kaza. Tuhaddithu akhbara hakim, za ta bada labarin abin da ya faru a kanta. Kuma wannan ba wani abu ne mai ban mamaki, domin a daidai lokacin ma duka kawaid na rayuwar duniya, laws, natural laws na rayuwar duniya an riga an burgita su tun daga lalata ƙasa da cire dare da rana da canza ƙasa, yau wajen ghairar al'adu wasu samawat an caccanza su, sannan ita ma sama idan sama'un shaqqat wa azna bi rabbiha wa huqqat wa ila al-ardi wudat da alfike ta kasa, to haka babu wani mamaki dan an ga tana magana, don bai ta kada ce magana hatta jikunkunan mutane ba su magana. Allah ya ce wa qalu jurudihim lima shahidtum alaina qalu an taqala Allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Yan wuta za su ce ma julud ɗinsu an fassara da ma'anan al'aurarsu, masu zina da duwaɗi da sauransu, za su ce li juludihim, ga al'aurarsu, lima shahidtum alaina, dan me kuke shaida a kanmu, against us? Sai su ce an tsakana Allahu alladhi amsaka kulla shay, Allah da ya ba kowa bakin magana, mu ma ya ba mu bakin magana, za ka za su yi magana. Ba wani abu bane dan su yi magana ba kuma maki bane a ranar alkiyama. Haka nan kuma Allah zai baiwa wasu halittu damar su yi magana, kamar zumunta, za ta yi magana ta neman ma masu, za a yi mata jiki za ta dinga magana, kuma ta neman ma masu raya ta ceto ta tsallaka da su sarai. Haka nan suratul baqara da suratul ali imrana su ma za su zama wasu halittu masu kyau, kamar da annabi ya kira su suna az-zahrawani. Haka nan ayatul kursi ita ma duka halittu da yawa da Allah zai bude bakin su yi magana a ranar, ba mutum ne kadai zai magana ba, kai shi mutum ma akwai lokacin ma da za a hana bakin shi magana, ga baki ɗaya ma ba za a ba shi damar magana ba a wasu wurare. So da kuma mamaki dan an ce kasa ta yi magana, Allah madaukakin sarki zai bude mata baki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito a cikin hadisin da ke cikin sahihu Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace atadruna ma akhbaraha, ko kun san menene akhbaraha? Da Allah yace yawma idin tuhaddithu akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah da manzansa su suka fi kowa sani. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima umila ala dhahriha, akhbaruha shine za ta yi shaida akan kowane bawa namiji da mace game da abin da aka aikata akan doron bayanta, ta kuru ta ce amila hadha kaza wa kaza wa amila hadha kaza wa kaza yawma kaza wa kaza, za ta ce wannan ya Allah wannan bawan naka ya aikata kaza da kaza da kaza da kaza a rana kaza, yayi kaza a rana kaza, yayi kaza a rana kaza, yayi sallah a wuri kaza a rana kaza, yayi azumi a rana kaza, ya karanta alqurani a rana kaza, yayi kaza, za ta bada labari duka na alkhairi da aka sansa. Fa hadhihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadhihi akhbaruha, wannan shine labaranta da za ta bayar, wannan shine labaranta. To kamar yadda muka ambata cewa abun babu wani abun mamaki. So Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana zai baiwa abubuwa da dama, wato damar su yi magana. Daga cikin su akwai ƙasa din, wanda kuma dama an riga an canza ta. Da Allah yace wa idal ardu muddat, idan ƙasa aka tale ta, wa alqat ma fiha, ta fitar da abin da ke cikin ta shine wannan, wa akhrajat ta kenan, wa alqat ma fiha wa takhallat, ta zama empty, wa adhinat li rabbiha, kuma ta rusuna a gaban ubangijin da tana jiran umarnin sa, wa hukkat, kuma dama abin da ya cancanta kawai ta yake shine sai yace bi anna rabbaka awhala, a daidai lokacin za ta yi magana ne saboda ubangijinka, awhalaha, ya mata izini, shine ma'anar awhalaha. Kamar yadda wa auhayna ilan nakhli, ko wa auhayna ilan nakhli an ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan, wa auhayna rabbuka ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan, ma'anar wahayi a irin waɗannan abin shine Allah ya yi izini, ya yi ilhama, ya ba ta izini ta haka. Za ka yi ta ba ƙasa, za a yi mata wahayi, wahayin ma'anar shi Allah ya ba ta izinin ta yi tasarrufi irin wanda Allah ya ga daman ta yi na yin magana, kuma za ta yi magana a gaban kowa cikin halittun da na yanzu, kuma kowa zai gani, zai ji, kuma zai gane take yin magana. Allah ubangiji ya samu mu cika da imani. Allah ya ce bi anna rabbaka awhala, za ta yi wannan magana ne, za ta yi wato jawabi ne, za ta yi bayani a kan labaranta ne, saboda ubangijinka awhalaha, ya ba ta damar yin haka. Kuma da Allah, dama Allah shi yake ba kowa wannan dama. Kai ma da kake mutum lafiyayye da bakinka da sauran vocal cavities ɗinka duk kana da shi, dan Allah ya so sai ya ɗauke magana, kamar yadda yake ba kurma. Wataƙila za a duba jikin bakin kurma, za a tara duk wata taɓa da mai magana yake da ita, shi ma yana da ita. Yana da harshe, yana da hannu, yana da ganda, yana da haƙora, yana da dandanon maƙwallato, yana da maƙogoro, duk wani abu da ake furta iskar magana yana da shi. Amma Allah ya ga dama rana ɗaya kawai sai ya ɗauke magana, sai ya zama ya ɗauke a function ɗin, ya bar su ga su nan gaɓoɓin lafiya. To haka wanda bai magana, in Allah ya ga dama sai ya bashi dama sai ya magana. Har a nan duniya Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba wasu halittu dama sun yi magana, don ya nuna cikar ƙudurarsa da buwayarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa labarta wa wasu cikin sahabbai cewa wata rana wata saniya cikin Banu Isra'ila ta kasance masu ita suna ɗaura mata kaya masu nauyi, kuma suna tafa suna dukanta. Wannan saniya sai ta waiko ta kalli mutumin ta ce, ma ni haza khuliqtu, ni ba a halicce ni don ka dinga cin zalina ba, ka ɗaura min kayan da ƙarfina kuma kai ta buguna. Asabai suka mamaki suka ce subhanallah, baqaratun takallamat, ya manzo Allah saniya kuma da magana da bai ci kwarai kuwa, kuma ni nayi imani da haka. Sannan Abubakar da Umar ma sun yi imani, kuma a lokacin Abubakar da Umar ma ba sa a wajen. Wannan hadisi yana cikin Bukhari, cikin ahadithul anbiya, cikin sahih Bukhari. Almuhim shine Allah madaukakin sarki yana da khawarij, wato sunnonin da Allah ya tsara na rayuwa, na ɗabi'a. Idan Allah ya so yana iya birkita su don wata aya cikin ayoyinsa ko izina ga bayinsa. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya ce yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan, a wannan rana wato yasduru an-nasu ashtatan, mutane za su furfuto ashtatan, a rarrabe, nan taron wasu, can taron wasu, shine ashtat, jam'u shatta. Wato idan ƙasar ta buɗe ta fitar da mamatan cikinta, suka fito daga cikin kaburburansu, suna masu miƙa wuyayensu zuwa ga umarnin Allah. Kamar da Allah yake cewa yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala, idan aka kira aka ce duka ya ku bayin Allah ga baki ɗaya ku taho nan zuwa ardul mahshar, to ba wanda zai iya kin amsa wannan kiran. Yawma idhin, a wannan rana, yattabi'una da'iya, za su bi wannan mai kiran, la iwaja lahu, wanda bai da karkata, babu wanda zai ki zuwa ko ya lade ko ya tsaya yana wani abu daban. Shine za su fito ga baki daya a wannan adda'i din da aka ambata ya tabi wannan da'i shine Israfil, wato mai hura kaho din, suna kallon shi da idanunsu, suna bin sa duk inda ya kutsa da su har ya kai mu gaba daya firin da ranar kiyama zuwa wanda yake ce ma ardul mahshar, sune kaman jaradun muntashar, kaman fari waɗanda suka yi warwatsu, shine ashtatan da saboda tashin hankali ba wanda zai tsaya wani billahi ko ya tsaya jiran wani, don haka za a tafiya ashtatan a warwatse inda za a je ɗan adam ya fuskanci masirinsa, ɗan ya fuskanci ina ne makomarsa. Kamar yadda Allah yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ranar da kowa zai ga abinda ya aikata na alkhairi an kawo shi, kuma amilat min su'in, abinda kuma mutane suka aikata mummuna, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Cikin su Ali Ibrahim ko za bai za su dinga fatan ina ma aikin su na banza, tsakankaninsu da tsakanin aikin akwai wani fage mai nisa ba su gan shi ba. Amma ina yau mai yin yasurun nasu ashtatan li yurau, don a nuna musu a'malahum, don a nuna musu ayyukansu. Idan wata nuna ayyukan shi ne mutane ba su so su ga mummunan aikinsu, amma suna so su ga kyakkyawa. Wannan kuma dama ko a ran duniya ɗabi'a ɗan adam yana so a ambace shi da kyakkyawan halayensa, da kyakkyawan ayyukansa, da kyakkyawan ambatansa. Amma bai so a tuna masa wani mummunan abu da ya yi, ko wata katubara da ya yi, ko wani mummunan aiki da ya yi, zai ce ai ba a tuna bayan ko wai yake ya Hausa rauta ji Bahaushe. Dan adam bai so ana tuna mushi abin da ya yi mummuna, saboda haka ya kai dan adam da ya kwanta ke a tuna maka abu mummuna, to ka guji aikata aiki mummuna. Da haka Allah dai ya ce yawma idhin, a wannan rana, yasdurun nasu ashtatan, mutane za su fito ashtatan a warwatse, li yurau a'malahum, don Allah musu ayyukansu. To an ji wajen da musu ayyukansu shine suna fatan su ga aikinsu na gari, amma ba sa fatan su ga aikinsu mummuna. Wannan aya tana suranta mana mawkifi na hisabi, yadda mutane za su wawwatsu a cikin filin hisabi. Anil yamini wa anil shimali, wasu dama, wasu hagu, wasu gaba, wasu baya, ga kuma matattara ma'ajiyar ayyuka ga tana an buɗe, ga littattafai nan an zo da su ga baki ɗaya, ga ayyukan mutane an zo da su an rubuce su ga baki ɗaya har ɗan adam, saboda bai san ganin mummunan aikinsa ya dinga cewa ma li hadhal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, wannan irin littafi ne da bai barin abu ƙarami ko babba sai ya faɗa. Allah ya ce wajadu ma amilu hadira, duk abin da mutane suka aikata za su gan shi gashi nan an halarto da shi. Wala yadhlimu rabbuka ahad, Allah bai cuci kowa ba, Allah baya cuta. Allah ya samu gama lafiya. Allah ya ci gaba da cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wanda duk ya aikata wato koda gwargwadon komayya na alkhairi yarahu, zai gan shi. Kafin mu je nan, da Allah ya ce bi anna rabbaka awhala, wasu malamai musamman masu kula da balaga alqur'ani sun yi tadabburi a wajen cewa a gama garin larabci da cewa za a yi bi anna Allah awhala, za a ce a wuce bi anna Allah awhala, tana yin magana ne saboda Allah ya ba ta izini. Amma sai aka ce bi anna rabbaka, to inda ma za a amfani da rabbin sai a ce bi anna rabbaha, saboda ubangijin ita ƙasar awhalaha ya ba ta izini. Amma maimakon haka sai aka yi uduhi, sai aka karkata izuwa ga cewa bi anna rabbak, lallai ubangijinka. To wannan salon zancen ba wai yazo ne har coincidence ba, akwai ma'anarsa, akwai dalilin sa Allah yayi wannan salon zancen. A cikin abinda malaman suka fitar anan cewa saboda nuyi zuwa ga cewa Allah Ubangiji dama shine al-murabbi lil khalaiqi wat tabi'a, shi yake renan halittun sa, mu masu rai mutane da dabbobi da aljanu da kuma daskararru su ƙasa ɗin da ruwa da komai. Da ka tunda halittunsa ne yana da ‘yancin yadda ya ga dama da su, da ka aka ambaci sunan ar-rabb, domin shi Allahu suna ne da yake nuni zuwa ga Allah da ake bautata mawa. Shi kuma ar-rabb suna ne da yake nuni zuwa ga Allah wanda yake shi ya halicci komai kuma shi ke jujjuya komai. Saboda haka yanzu an zo wani gaba ne na jujjuya al'amarin duniya zuwa wani yanayi daban. Da haka lafazin rabbu ya fi shiga da zancen a wajen. Sannan kuma idafa zuwa ga rabbuka bi anna rabbaka auhalaha idafa tashrifi ne saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya saba mishi haka dan ya nuna zuwa ga shi ne ubangijinsa, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne bawansa. Allah ya kan yawa cewa wala sawfa yu'tika rabbuka, bai ce wala sawfa yu'tika Allahu ba, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mun karanta a baya ko haka, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layl, kaga dinna ba ce inna Allaha huwa a'lamu, inna Allaha ya'lamu annaka taqumu, sai Allah ya zadi lafazin rabbu da kuma idafar shi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bin sai zuwa ga rabbu. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan tabirin, inda Allah zai ce shi rabbuhu ne, ko Allah ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam abduhu ne. Allah ya kira kansa da rabbu ya danganta damirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abdu ya danganta damirin Allah, dukkanin su ma'anarsu ɗaya. Kamar yadda misali subhanallazi asra bi abdi, alhamdulillahi allazi anzala ala abdi, ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla, nabi sallallahu alaihi wasallam yana san Allah ya kira shi da sunan bauta, ya kira ya kuma danganta shi, in ya ce rabbu ya danganta shi ya ce ubangijinka, saboda babu darajar da ta kai kasancewar ka bawan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da kai irin yadda da yawa zalla sallallahu alaihi wasallam, babu darajar da kai wannan. Amma dai har yanzu yana nan cikin wato mataki na bauta ga Allah madaukakin sarki. Saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka yi kokarin su zakulo a cikin tadabburinsu game da ma'anar wannan aya, wallahu ta'ala a'lam. A takaice Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin, wanda duk ya aikata wani aiki mithqala dharratin, gwargwadon kwayar zarra, khairan na alkhairi, aka kawo khairan din da na kira lil umum, khairan kowane irin alkhairi ko magancinsa, yaro zai gan shi a ranar. Wa man ya'mal mithqala dharratin, haka nan kuma wanda ya aikata gwargwadon kwayar komal zarra, sharran na sharri yaro. Wannan aya an yi ambaci wa ra'ayi guda biyu ta kwayar kwayoyi, an ambaci cewa sakamakon saukarsu ya zo a cikin wato asbabin saukarsu ya zo a cikin wato alwahid, a cikin asbabun nuzul, cewa wasu mutane ne guda biyu, ɗayansu ya kasance la yubali birtikabi sara'ir dhunub, baya damuwa dan yin karamin zunubi, yana ganin ai ba komai bane, dan karamin zunubi ne, wani dan kallo ne mummuna, ko wata zalla ce ta harshe, ko wani zance ne ya sashe ya faɗa, da ire-iren waɗannan ƙananan laifuffuka wanda wasu mutane suna ganin ba komai bane. Ɗayan kuma wanda shi kuma ya kasance yana jin kunyar aikata ƙanƙanin aiki, yana jin kunyar sadaka da ƙanƙanin abu yana renawa, sai ga kamar to ya za a yi a bada wannan ɗan gutsirin dabino, ko ɗan rabin gurasa, in ya bada wannan kai kama yana jin kunyar ya bada wannan, Allah zai ga kamar ya bada ƙanƙanin abu, sai aka sabar da na ayu guda. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wannan haka al-wahidi ya kawo a cikin littafin sa na asbabun nuzul da kuma ibnu jawzi a cikin zadul masir da al-baghawi a cikin ma'alimut tarjid sun kawo wannan ya zo a cikin hadisin da Abdurrazzaq as-Sanani ya ruwaito a cikin kitabul musannaf daga Arabi ibnu Khath'am cewa wani mutum ya wuce ta gaban al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi وهو يقرا هذه السوره يرى تفي يرى تلاوه حلاوان ارماني يرى تفي يرى تكين تلاوه كوي سي حسن البصري نا تسي سي يجي يانا كرانتا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى سي حسن البصري يكي جا حسبي هذا وان ما يقيس وقت يجي فقد انتهت الموعظه ودنن ايوي غدا بي سن يقيس وقت Allah yana tuna maka cewa duk aikin da kake yi fa ko mun karanta sa to ka sani faranan sai ka gan shi babu wani abu da za a bari aka limamu aqbal ya ruwaito asari da kyakkyawan isnadi zuwa ga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa yana cewa laysa mu'minun wala kafirun amila khairan wala sharran fid dunya illa ataahu Allah iyyahu ba wani mutum mu'mini ne ko kafiri da ya aikata wani aiki na alkhairi ko sharri a duniya sai Allah ne mai da sakamakon shi fa mal mu'min fa yara hasanatihi wa sayyi'atihi shi mu'mini a fa yara hasanatuhu afwan za a nuna masa kyawawan ayyukansa wa sayyi'atuhu za a nuna masa munanan ayyukansa fa yaghfiru lahu sayyi'atihi amma sai Allah ya gafarta masa da bukukansa idan mutum mu'mini ne Allah ka sa muna cikin su shine kamar da yake cikin riwaya Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana al-kiyama Allah zai magana da kowane mutum daga shi sai shi babu mai fassara to anan ne Allah zai nuna wa mu'minai ayyukan su na alkhairi da ninka wallada da ya musu ya kuma nuna musu kurakure da laifuffukan su a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka nuna wa wani mutum yawan laifuffukan sa har sai ya ji gaba daya ya cire rai da rahama saboda yawan laifuffukan Allah ya ce kai kaza lokaci kaza kai kaza amma na rufa maka asiri a duniya ban kama ka da su ba ban kuma tona maka asiri wato anan ma na rufa maka asiri na yafi maka su shine Ibn Abbas yake fassara mana wannan da cewa fa ammal mu'minu fayura hasanatuhu wa sayi'atuhu fayaghfiru lahu sayi'atihi wa ammal kafiru fayuraddu fayuraddu hasanatihi fayaruddu hasanati sai Allah ya tunkuɗe lada dakin shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah yace zamu zo gaba ga aikin da suka aikata sai mu sheke shi alalata aikin saboda aikin bai cika sharadin da za ka karba ba saboda babu imani kuma yimu amal bil salihati wa huwa mu'minun babu imani to Allah ba zai karba ba ko mun nagarta aikin da mutum yayi na alkhairi Allah ba zai karba babu imani Ibn Abbas yace wa yu'adhibuhu bisayyi'ati sai Allah ya makafirai da munafikai azaba da muna da laifukan su Allah ka tsare mu daga azabaka wata rana sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya ga wasu mutane ya ga wani mutum almajiri yana bara sai ya bashi kwayar dabino guda biyu ya cire dabino kwaya biyu sai ya bashi da riwaya yace kamar yadda yake cikin littafin tafsir na Ibn Athiyya yace fa qabada sa'ilu yadayhi sai mutumin yake haka yace ba zan karba ba wannan ai wulakanci ya zo ya yi kwano za a ba shi sadaka da ya ga wani karamin abu ko sai yace ba na so za ka ba wulakanci ai mutan da tana ku da mun da baka zai maka message yace ci da Allah ka maka kana aika mishi da dubu biyu sai ya tsaki ci da Allah ji wulakanci ko bai san kuma kai ma halaliya ka san abin da zaka iya ba rawai ko ya ta da kai ka mai dubu 30 ko 100 ko nawa ha to wannan a mutunci ne lu'um ne rashin halin kirki idan mutum ya dauka ya baka kuman karanci sai kai addu'a ka karba baka san albarka da Allah bai sa a ciki ba a to da ya nika masa fa qabada sa'ilu yadu sai mutumin sai ya janye hannunsa sai sai ya ce mishi ka karba tasabba inna allaha kadira minna mathaqila allah yana karban miskala miskala zarra jami shine mathaqi kadira minna mathaqila zarr allah yana karban kwayar komayya kai kuma zaka ishi dubin kwayar kuma kana ganin karena alalin a jikin dubin nan kwayar za ya samu kwayar zarra dubbai a jikin ta zaka nabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake siffanta wannan aya yace al ayatul fadda al jami'a aya daya tamkar da dubu ayan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk da ke ayoyi ne guda a bayan can ma yawma idhin yasdurun nasu ashtata akwai masa aya ko waye kisa aya na wajen al-abdu shadi masu tartibin aya na sha suna saka aya amma ga mu da muke karatu da tartib da kofi da kofi babu aya a wajen wakafi to haka wasu ma suna karanta waɗannan madayin aya ne fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai annabi ya ce hadhihi ayatu fadhatun jami'atu wannan aya ɗaya ce tamkar da kai shi mutum wazi lokacin da wani mutum ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya karanta mashi wani saƙo wanda zai tattara komai a wata riwaya kuma tambaya ya yi tambayoyi daga cikin tambayoyi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin zakkar jakuna shin ana fitowa da jaki zakka mutum yana da garken jakuna kuma da yake wa awaki da shanu da tumaki da raƙuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace mishi ni ba a saukan min da komai game da shi ba faqala ma unzila alayya fiha ba a saukan min da komai game da jakuna ba illa hadhihi alayatu alfadhatu aljami'a shi wannan aya wacce ke tattara komai na aikin lada ma'ana in sai annabi kanta mishi wannan ayi kuma ya bada tsara zarci wato duk abin da kake da shi na dukiya ko da babu zakka a cikin sa in kai sadaka to kuma ya abal miskala zarratin khairan yara ta kan kana da dukiyar da kajin turawa ne kake da su babu zakka a cikin su misali ko a ce abin da ne kake da shi jakuna din ne ko da wakai duk babu zakka a cikin su ko wani abu makamancin haka na dukiya ko kuma irin wanda ake zakka ne amma bai kai yawan da zakka ba kana da tumaki ko awaki ko kana da yan kudaden ka duk ba su kai nisabin zakka ba babu zakka a kansu to amma ka dinga tiba kana yin sadaka haka noma da kai ko da bai kai auski biyar ba bai kai abin da za a yi zakka ba to karka ce tunda bai kai zakka ba ni ba zan fitar ba ka dinga dauka kana yin sadaka saboda fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dan haka kar mutum ya raina abin da zai bayar na alkhairi ko ya raina abin da zai aikata na alkhairi kamar can da muka ambata game da ƙasa cewa za ta bada labarin ayyukan da aka yi a kanta wannan yana da gaskiya abin da ya sa wasu cikin magabata idan mutum ya shiga masallaci sai ya sallar raka'a biyu a nan sai ya tashi ya koma can ya raka'a biyu sai yana fatan duk waɗannan wuraren ranar alkiyama su masa shaida cewa ya yi sujuda ga Allah yana da gaskiya ma fiqhun da ke cikin cewa idan mutum ya sallar jami'i in ya zo yin nafila to ya canza waje saboda wannan wurin da kai sallah zai yi shaida a gaban Allah cewa ka taɓa yin sujuda ga Allah a wajen kamar yadda wanda ya je a wani je ya rawa ko ya ashariya ko ya sata ko ya kazafi ko ya zina ko ya shaida sir wannan wurin da ya tsaya yayi wannan wurin ai kasa Allah ce ko za ta bada labarin cewa ya tsaya a wurin yayi wannan zalunci saboda haka kada mutum ya karanta girman a wato aikin alkhairin da zai yi ko mun karancin sa kai dai kai dan Allah kuma Allah in ya ga dama wallahu yudha'iku liman yasha sai nan kalada kuma musamman aikin sadaka nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata sadaka da mutum yayi Allah zai karbe ta da hannun dama ya ci gaba da renanta kamar yadda mutum yake renan bishiya idan ya shuka ta cikin rami wato kullun a bata ruwa a sa taki a bata ruwa a tare ta kada awaki su to haka Allah zai ci gaba da renan sadaka da mutum ya bayar don Allah har sai ta zama babbar bishiya da isha in wata rana alkiyama Allah ne ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin haka nan wanda ya aikata gurgudun kwayar zarra na laifi sharran yara na lebi zai ganshi kamar irin abin da ake cewa wato larabawa sun abin da suke cewa kazbatun maiba ko ta irin yar karamar ƙarya tsaya ba ta take ta kawo ba white lie wanda kawai in ka fada za a yi dariya san ƙarya kake ba wani damu ba ko kuma annazara kallon wani abu da ya haramta ga mutum Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum dalika azkalun ko to wannan kallo da mutum zai kallo abu da ya haramta gare shi dan kallon da yake gana ai ba komai bane da irin allamza dan kifce ko wata wata ba'a ko wata sukhriya wani zance ya sashi ko kuma a zamanance irin abin da mutane suke fada da wanda suke rubutawa da wanda suke yin comment da wanda ake cewa content da mutane suke yanzu da suke gana ai ba komai bane kuma baya cikin lissafin ayyukan lada da zulmi mutane sun da suke yi ba sa tunanin cewa su malai ko ba ruwan su za su rubuta zaka ga mutane su rubuta maganganu na sakin baki na bata na kirkirar ƙarya na cin zarafin mutane na ƙarya da ƙage da cin mutuncin masu mutunci da aibata bayin Allah da sukar mutane masu daraja shugabanni malamai dattawa bayin Allah na garin wasu masu riga sun kaura duk wannan mutane suna ganin kawo ba komai bane da sunan wai suna da ƴancin fadan albarkacin baki haka turawa suka riya mutane wannan mummunan tunanin haka duk mutum yana tunciya ai constitution ya bashi dama zuwa kan shi zai faɗi duk abin da yake gani ba matsala bane tunda dai yana ganin tunda dai ba shan giya bane ba zina bane ba caca bane ba zuwa gugboka bane yana ganin baya cikin al-mubiqat baya cikin kaba'ir zurub waɗannan ƙananan zunuban da mutane suke raina wanda za su bar su shine wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara zai gansu za su taru gabaki daya za su taru gabaki daya har su zama babban zurubi kamar yadda ainihin wato larabawa suke cewa duk wani kogi da ka gani na ruwa to ai digigin ruwa ne suka taru suka mai da shi kogi ruwa ai dugo ne ya da dugo da dugo ai yawa ya zama sadaka mu tausaya wa kanmu zama duk mutum kalmar da zai faɗa ko zai rubuta ya dinga tunanin to me hukunci ta wurin Allah shin tana cikin littafin ladansa ne kullu littafin dunubinsa shin zai so ya ganta a cikin khairan yara koko zai zama cikin yawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida zai so a ce tsakanin shi da ita akwai wato wani fage mai fadi lafazin zarra da aka fada zarra shine ake cewa atom ko kwayar zarra wannan yana daga cikin abinda qur'ani ya gabaci duk wani mai magana a cikin kimiyya wajen amfani da lafazin zarra a wani waje ma ya ce khardalin ko wani zama zai lukis in shay'a wa in takun mithqala wa in kana mithqala khardalin khardal shi din ne bi zarra din da to sai a fasara a ce buwaiba a ce kamar mai sunan shi dan kwan kuda ko kwan sauro ko a ce kamar yar karamar tururuwa ko kan tururuwa ko kamar abin nan da ke cikin gero dan kaikai nan da ke cikin gero kan gero ko kamar dama haka ake fasarawa da kafin a zo kimiyya ta gano me ko a ce kamar shiƙaƙƙiyar ƙasa laƙaƙƙiyar ƙasa ko a ce kamar irin hasken nan da ke shigowa na rana ta cikin windo ya ke ce musu wannan suna ce musu shu'a'u shams larabawa to da haka ake cewa amma yanzu ilimin zamani na binciken kimiyya ya gano cewa ai zarra ma da Allah yake duk ba su ma kawo da nan wani abu ne ma wanda ba a gane shi ma sai da al-mijhar ko mai sunan shi microscope sai an sa tabaran likita da yake ƙara wa abu girma ya ƙara shi ya magnifying ɗinsa dubban percentage sannan za a iya ganin amma wanda in an saka akan su yadi ba za a gano yin ba. Ido gama garin gulurin ido baya gani, baya ganin abin, saboda kankanta sa to amma yana cikin lissafi. Kuma gane matsalar abinda ido ma baya gani yana cikin lissafi. Bayan kuma ga wanda yake kururu da girmansa katoto, wanda zai zama ya kai girman bulo ko ya kai girman dutse, saboda haka sai kowa ya shiga kitse yinsa. Saboda haka yanzu idan ya zama da wannan ɗan kankanin an gansa, ina kuma ga manya wani yana nuna buwayar ilimin Allah, wanda Allah yake cewa alimul ghaib la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardh, matsalin koyayyen abu wanda babu wani abu gwargwadon kwaye komayya da yake iya zirarewa ya buya daga Allah a cikin sammai da cikin ƙasa. Sai kuma Allah ya ce wala asghara min dhalika, kai ko da ma bai kai girman kwaye komayya ba, wala akbara balantana ko babba illa fi kitabin mubin, shi yana cikin wannan tabi da yake bayani dalla dalla, wannan yana cikin sura 7 kenan ko akwai wata mai kama da ita cikin sura Yunus, kuma ya zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin, babu wani abu da yake kuya ga Allah da kar ka dauka wajen mutane ba su sani ba ko ba su gani ba ko ba su gano ba ko yin jisi ba ta san da mayalolin ba ko an yi morphine din duk bayanan ko an san duk dabarun da rai an canza figures din, kar ka dauka wani shikenan ya wuce kawai a lokaci ne bai ba, amma idan lokaci ya a gaban Allah duka za su bayyana. Haji Allah ya ce ma wala asghara min dhalika, ko da mafi karanci fiye da ita kanta kwayar kuma ya zara naka ita nan wani abu mafi karanci fiye da ita to hada shi ya zo a cikin wata riwaya cewa Aisha radiyallahu anha an zo mata da wani kwando na inabi, sai ta ɗauki habbatan min wani kama a ce guda ɗaya ka, sai ta ba wani mutum ta ba shi yana fara, sai take ce sai take ce mishi hadhihi asqala min durrin katira, wannan da ka ganshi kwayan inabi guda ɗaya, dan kwallon inabi kamar kwallon dinya, kamar dinya kwaya ɗaya ba shine inabi ba, ce to wallahi yana da nauyin zarra da yawa, zarrori da yawa za a haɗa kafin su kai nauyin shi. Sai ta karanta wannan aya man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wannan yana cikin littafin yana cikin muwaddatin Imam Malik rahmatullahi alayhi. Haka nan a cikin shu'abul iman daga ita dai Aisha baiki ruwaito cewa wani mutum ya zo anna sa'ilan ataha fa qala li jaratiha at'imi, wani mutum ya zo ya nemi taimako sai ta ce ma bai wata da ke mata aiki a bashi abinci, fa wajadat tamratan, da ta duba cikin gidan babu komai sai wani dabino kwaya daya, fa qalat ta ce mata a atihi iyyaku, ku baci wannan dabinon, fa inna fiha mataqila dharrin in tuqbilat, tace za mu samu lada misqala dharratin da yawa da yawa in dai Allah ya karba. Saboda annabi ne yake mata Aisha ki kare kanki daga wuta koda da tsagin dabino koda rabin dabino dan tare, in an kira sallah za a sha ruwa kana da dabino ɗaya to ka raba ka ba da kusa da kai, in kana da naira 50 a laida kwaya takwas ka ba wani ka ba wani ka ba wani kai ma ka ci daya, to wannan da ka bayar shi za ka samu a gaban Allah. Haka nan Ibnu Abi Shayba ya rawaito daga Abdurrahman dan Awf, wani ya tambaye shi abu yana da inabi, sai ya dauki kwaya ɗaya sai ya bashi, sai ya ce fa ka annahum ankaru alaihi dhalika, sai mutane sai gani ya za a yi wannan babban attajiri ya kyauta da abu kankani ba zai bayar da yawa ba, fa qala sai ya ce hadhihi masaqidu kaseera, wannan abu ne mai yawa fa a gurin Allah ba kadan bane, za ka sabai su saboda sun fahimci ayoyin kuma suna aiki da su ba sa sakaci, duk in suka samu wata dama to za su yi kokari su ga cewa sun more ta. Allah yana cewa mai ma'ai da kajama da cikin sutura biyar ko wani zan wazi alkisi ta ce ko wani zan wazi alkisi da yawan kiyamaci fala tuzlamu nafsun shay'a, Allah ya ce za mu sanya ma'auni na adalci ranar alkiyama wanda ba za a cuci kowa ba, duk abin da ka aikata na alkhairi za a gani. Allah ya ce in kana misqala habbatin min khadarin atayna biha wa kafa bina hasibin, ko mun karanta sa za mu zo maka da shi mu mun isa masu sakamako inji Allah. Haka nan labarin Sayyidina Luqman alayhi salam da Allah ya bada labari cewa yana ta ya bunayya ya kai dana innaha in takum mithala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya kai dana wallahi duk aikin da ka aikata ko mun karantar sa ko da kamar kwayar komayya ce kuma ko a cikin wani dutse ko a cikin sama ko a cikin kasa wallahi sai Allah ya kawo. Shi yasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata wa'azi kamar yake cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira yace ya nisa al-muslim ya nisa al-muslimat ya kuma ta musulmai la taqiranna jaratu li jaratiha walau firsan shati karkire yana abin da zaki bai makwabci yake koda kofatan akuya koda an dafa kan rago ko kafar akuya ya zama dan abin da za a baiwa wani kofatan ne kai kofatan ai cire shi ake a wurgar tun a wurin mahauta go to koda wannan ne ya batan dabo ya shiga cikin romo to a dauka ba wani in ya tsotsa zaka samu lada. Ina ma za mu dinga yake wannan ayoyi da wannan hadisi da ma da mun rage bala'o'i da yawa a cikin junan mu zaka je ka ga wani wasu wurare ana zubar da abinci ma mutane sun ci ya ishe su sun zubar kuma ga wasu a kusa da su kuma suna kwana da yunwa su kuma daga shi yana biyo rariya yana biyo kwata kwan saka shi a cikin dustbin an zubar da shi akan bola ga kuma wasu ƴan uwansa musulmai ko makwabtansa su kuma sun kwana da yunwa fala haula wala quwwata illa billah. Saboda jama'a mu yi kokari mu yi aikin alkhairi kuma mun karanta sa damar da ka samu ta yi aikin alkhairi ka aikata shi a wanda yake da kuɗi da yawa yayi da yawa wanda yake da matsakaita yayi matsakaita wanda yake da kadan yayi kadan duk su kubo sa'atin min sa'ati kuma kudira alaihi rizqu fa inna ma ta Allah sana dai bangaren kuma mu kiyayi abinda yake cewa muhaffaratid duru zunubai waɗanda ake rena su waɗanda ake rena su wanda kuma suke halakar da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imamu Ahmad ya rutu daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud dogon hadisi ne yake cewa iyyakum muhaqqaratid dhunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Nabi yace ina jan kullun ku da ku kiyayi kananan zunubai wanda za su dinga taruwa akan mutum har sai sun halakar da shi za su taru akan gadan bayan ka sai halakar da shi halakar da kai. A wata riwaya Annabi ya ce ma ya Aisha iyyaki wa muhaqqaratid du'a'amali fa inna laha min Allahi taliban. A hirdinki da kananan abubuwa da za su zama miki matsala irin dan rigima nan da mata suke tsakankanin kishoyi da sauransu shine Annabi ya Aisha fara akai yace fa inna laha min Allahi taliban akwai mala'iku da za su zo suna neman ba'asi akan wannan aikin ranar alkiyama. A cikin wata riwaya ta Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum ahirdunku wa muhaqqaratid dhunubi fa innama mithlu muhaqqaratid dhunub dalil misalin kananan zunubai wanda ake renawa. Nabi yace ka qaumin dhadalu fatana wadi kamar mutane ne suka sauka a wani masauki faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin suna so su hada wuta sai wannan ya kawo kire guda wannan ya kawo kire guda akai ta tattarawa. Nabi yace hatta azmarun nar sai ya taru da kadan aka tare da yawa da kadan kana ake tare da yawa wannan hadisi shi ma hadisi ne sai yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal daga Sa'di Ubadah ibn Qurt. Akwai dai bayanai da yawa akan waɗannan babubuka waɗanda aka ambata game da wannan misala. Sai abu na ƙarshe a wannan babi shine akwai mun taɓa ambata a baya wasu za su iya tunawa mutanen da ba musulmi ba ne amma kuma sai wasu ayyuka na alkhairi sun taimaka wa al'ummarsu ko sun kyautata ma iyayensu ko sun yi sadaka ko sun yi kyauta ko sun yi shugabanci sun yi adalci ko kuma masana ne na ilimi sun taimaka wa duniya wajen gano wani abu da ya kyautata rayuwar mutane kamar yadda waɗannan abubuwan da ake cin moriyarsu na duniya mafiyansu gafare ne suke sa yi wutar lantarki hanyoyin sadarwa gine-gine tsara birane tsarin tattalin arziki da sauransu duk waɗannan alkhairai to Allah saboda adalcinsa da ihsaninsa ba zai hana su ladan su amma a duniya zai ba su ladan su ladan su a duniya shine za su samu kudade su samu daukaka sunan su ya shahara a dinga ambatan su yanzu akwai kafirar da ana ambatan su ya fi shekara dubu ana ambatan su a matsayin masana dan an zuwa kantar da fannin sai ya ce wane wane ko wance wance ko wane wane a ambace shi ana girmama shi sannan suna tara dukiya masu tarin dukiya a duniya yanzu irin waɗannan masanan su Bill Gates din nan su wane ne wanda ake wannan Elon Musk da ga sanan da ƴan kaza da ƴan kaza da ƴan kaza to wannan da yana cikin alherin sa lahira Allah yake ba su shi a duniya kuɗi rayuwa mai daɗi shahara kyakkyawan ambato mulki da sauransu Allah yana biyan su ladan abin da suka yi ne na alkhairan da suka yi a cikin rayuwa to kuma iya rabon su ke amma su mu'minai sai Allah madaukakin sarki sai ya taskace musu nasu alkhairan a lahira kurakuran da suka yi kuma sai ya sanya musu jarabawa a nan duniya jarabawar rayuwa bakin ciki tsoro talauci rashin lafiya da sauran abubuwan da suke faruwa ga mutane wanda Allah yake faɗa a wurare daban-daban da ire-iren su da tunna wannan fi amwalikum wa anfusikum da ire-iren su kar mu shiga cikin wani sabon zance kuma to waɗannan sakamakon su yana duniya su kafirai su kuma mu'minai Allah ya taskace mana sakamakon sai a lahira Allah ka samu samu
amin
su wannan kisa ga ya bambanta al'amuran rayuwa ya bambanta tsakanin mu'minai da kafirai amma wanda bai san wannan sirrin ba sai ya damuwa ke ta damuwa cewa ya ra'ayi kafirai suna ta jin daɗi mumina kuma suna ta shan wahala mutum da aka yi duniya aka ce ko lokacin da mumina suke da ɗaukaka ta civilization to su ba su biye wa duniya haka ya zama jin daɗin ta ne kawai a gaban su a lokacin kuma da suka biye mata din sai Allah ya jarabce su ya kare daulolin in ka ga kam tarihin daulolin musulunci da gaskiya abin da ya karya su shine biye wa duniya bayan an kafa daula sai a koma kawai ana ta sharholiya insha Allah sai zo da jarabawa sai dole ta kare haka aka Banu Umayya haka aka Banu Abbas haka aka madawlar Usmaniya ta nan kusa ta kasa Turkiya haka aka musulmai a Andalus haka aka musulmai a dauloli daban-daban da suka kama to wannan sunnar Allah kenan game da rayuwa ya kamata mu bayyace ta sai mu rage damuwa a cikin tunanin mu ko a wurin mu'mini wannan rayuwa ta duniya wani transit ne wani wuri ne na jira inda zaka tsurumuta abin da zaka amfani da shi a lahira ita ce rayuwa madawwamiya to kar ka biye mu wannan rayuwa ta duniya ta shekara 60 70 ka lalata rayuwa ta har abada Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara na alhamdulillah mu kai karshen sura ko Allah ya mu darasi ga gaba sai mu tashi kawai suratul
hajiyat
insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم